من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد بعد تفسير سورة الأعراف تفسير دمك كباكر وأولنا مسلاتي في الجمعة لتشيدير الدين المسلمشي أنا نجري دماتر جهر يوتي دمك با أيو قوم شاشدا قوة رمضان هجرة الحيث عليه الصلاة والسلام شكرا تدبوتايا تدريفه إلى أربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. أجيا من بيان شيوا ودنن آيوي لسكتو فكان سورة البقرة لكم سورة الأعراف شاقربا بنشبا بنشي نلف الزكا جمعنوني واندوانا الزكا ينانونا من تفنني دفطاها دبلاغا إذن القرآن بجرما دك أجيا من بيان بنشبا بنشي نلف الزكا لكم يد لكم معنوني فزوتكم بنشا. A yau za mu ci gaba da fassara wannan aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa waiza qila lahum uskunu hadhihi alqarya, ka tuna a lokacin da aka gaya musu cewa su zauna a wannan alqarya, ma'ana an ba su dama su zauna a wannan alqarya. Wannan alqarya ita ce al-ardul muqaddasa wacce Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani akan ta can cikin suratul Ma'ida, inda annabi Musa alayhi salatu wa salam yake cewa wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي تتبداه لكم. وان الارض المقدسه على الأموم والشغول ستتي شام الوقت دا ستتي شام ادا بحث الدنيا لدى ستتي شام يا هكذا Siriya a yau ya hada da Jordan a yau ya hada da Lebanon a yau ya hada da Palestine da kuma inda ake ce ma Israel. Mun ce inda ake ce ma Israel ne saboda kasancewa kasar da ta kace kamar yadda kowa ya sani. Wannan wurare nan ne ake ce ma Biladisham a da, wanda kuma in ka tsallaka arewa maso gabas da su nan kuma ake cewa Iraq, in ka tsallaka can kuma nan ne ake cewa Furs. Saboda haka yanayin mafin duniya a wancan lokacin kuma na yanzu ya bambanta. To shi ne bizzati wa bitta'ayini idan aka ce al-Baitul Muqaddasa al-Muqaddasata ana nufin Filistin ne ma'ana a ayyane kenan jijjiqa inda masallacin Baitul Maqdis yake ma'anar wannan kuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala a wancan lokaci ya ba wa Yahudawa dama da su je su yi fatahin wannan gari saboda a lokacin akwai wasu da ake ce ma al'amalika wasu ƙarfafa miyagun mutane mugaye wanda ba sa barin mutum face su kashe shi su cinye namansa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa ya ɗauki dakarun mabiyansa daga Banu Isra'ila su je su yi fatahin wannan gari su hana cin zali da zalunci su tsarkaka wannan gari to shi ne a lokacin da annabi Musa ya gaya musu haka suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbari suka ce annabi Musa cikin wannan gari akwai wasu mutane jabbarai mugaye marasa tausayi saboda haka wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ba za mu shiga wannan kasa mai tsarki ba sai in wa'annan sun fice da shi saboda in har wa'anda aka ce ku je ku yaƙe su sai sun fita a gidan za ku je dan me za a ce ku je ku yaƙe su ne fa'idar a je a yaƙe su ai in har sun bar gidan babu magana kuma yaƙi ai suka ce wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna suka ce in har sun fita to mu za mu zo mu shiga amma ma dama suna nan a gari su suke da hukuncin wannan gari to ba za mu iya shigowa ba ma'ana ba za mu iya yakan su ba kenan to shi ne anan Allah subhanahu wataala ya kira al-ardul muqaddasa din sai ya kira ta da suna al-qarya al-qarya wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata Allah subhanahu wataala ya musu wa'adin cewa in sun yi fatahin wannan kasa mai tsarki a cikin mukaddasa to za su samu dukkan abin da suke bukata a wajen harkokin noma harkokin abinci da komai a yalwace kamar yadda Allah ya bayyana a cikin suratul bukara a yalwace wa idh qila dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan a nan kuma Allah subhanahu wataala yace wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum ma'ana in kuka shiga wannan gari din Allah subhanahu wataala ya tada muku dukkan abinda shi ne bukatan ku duk abin da kuke bukata ya tada muku dake babban bukatan dan adam shi ne abin da yake ci saboda ci da sha rayuwarsa na rataye a wannan ne to shi ne Allah subhanahu wataala sai ya ambaci bakin ci din amma zahiri abin da Allah subhanahu wataala yake nufi shi ne da garan sun je sun yi jihadi sun karɓe hukuncin wannan gari komai da komai zai dawo hannunsu shi ne wa kulu minha haythu shi'tum dake lokacin da ake bukata a shiga wannan gari akwai abubuwa guda biyu da ake bukata a yi shi abubuwan nan guda biyu na farko tawazu'i na dabi da kaskanta kai kaskantar da kai sannan na biyunsa ambaton Allah subhanahu wataala a koyaushe mai yin jihadi wanda yake so ya cimma burinsa to dole ya kasance yana da waɗannan abubuwa guda biyu wani abubuwa guda biyu na farko a nan ya ambaci ambaton Allah shi ne wa kulu hittatun na biyu sai ya ambaci tawadu'i da kaskantar da kai shi ne wadu kurba ba su gadar wani abubuwa guda biyu a duk lokacin da mutum yana da karancin ambaton Allah a harshensa to sai wahala ya samu galaba akan makiyinsa. Yau an bashi Allah a harshe, to wannan zai sa ka cimma buri a cikin dukkan lamurranka. Saboda kowanne lamarinka Allah subhanahu wataala yake iya shiga ciki. Saboda ne baka mance da shi ba, yadda baka mance da shi ba kullum harshenka Allah 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 Allah, to a wannan lokaci shi kuma ba zai mance da kai ba. Saboda haka duk lamarin da kake ciki, to Allah sai ya sa kanka cikin wannan lamari. Sai ka cimma buri, sai ka samu biyan bukata, wanda abu ne sananne, wanda Allah subhanahu wataala yake cewa fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum, ku ambace ni in ambace ku. Ma'ana duk wanda yake cikin ambaton Allah ko yaushe a harshensa, to Allah kuma yana tare da shi. Haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, ba dan kiran da kuke yi ba, ba dan addu'ar da kuke yi ba, to ubangiji na ba zai kula da lamarin ku ba, ba zai kula da lamarin ku ba. Ma'ana duk mutumin da yake so Allah ya kula da shi, to shi kuma ya kula da Allah. Kula da Allah shi ne kullum Allah Allah Allah, kullum cikin roƙon Allah, kullum da tarbiyya a hannun sa sai Allah, sai istighfari, sai haihuwa, sai hasbunallah, sai subhanallah, sai Allahu akbar, ba ta rabuwa da sassaha, ko yaushe kana abdullin Allah. To ko yaushe to Allah subhanahu wataala shi kuma yake iya shiga cikin lamarinka a ko yaushe. Saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je Hudar, daga cikin adab wanda wadanda Allah subhanahu wataala ya koya masa shi da sahabbansa domin su samu nasara a yakin Hudar, shine yake cewa wa'tiu Allah wa rasuluhu wa la tanaza'u fatashfalu fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasjudu inna Allaha ma'a as-sabirin. Wannan wanda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, yace wadhkuru Allaha katiran la'allakum tuflihuna, yace wa'tiu Allah wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafshalu. Na farko sabati, a duk lokacin da mutum yake so ya cimma lamarinsa ko ya yaki hukunci ya shiga hannunsa ya ci tsagun makiyinsa, dole ya yi ya samu sabati. Sabati shi ne da ka daura kanka a kai ka tafi a kai, ba gudu ba da baya, ka tabbata a kan hanyar da kake tafiya. Shi yasa ya ce musu fasbutu idza laqitum fi'atan fasbutu. Na biyu kuma ya ce wadhkurullaha katiran, ku yawaita ambaton Allah. Na uku sai yace musu wa'tiu Allah wa rasuluhu, ku yi biyayya ga Allah, ku yi biyayya ga manzonsa. Na hudun shine yace wala tanazu fa tafshalu, kada ku samu tayayya da juna, musu da juna sabani da fakshin da rarrabuwa. Fatafshalu, za ku tarwatse, ba za ku samu nasara ba. To saboda haka ne a nan su ma banu Isra'ila Allah ya ce musu wa qulu hittatun, wa qulu hittatun din nan kalima ta huffa wanda an ɗauko ne daga ha'un da ta'un guda biyu, ha'un da ta'un guda biyun nan daga haffa ya huffu, haffa ya huffu huffan huffan, wanda wannan zai iya baka ma'ana na fi'ilul amri ne, kamar ka ce uhutut uhutut an dunubina, ma'ana ka shafe zunubanmu. A ƙarƙashin wannan kalima ta huffa ɗin nan, a nan ne aka fahimci ba su umarnin ambaton Allah a lokacin da za su shigo cikin wannan alƙarya ɗin. Da wannan kalima aka fahimci wannan shine waqulu hibatan, waqulu hibatun, ma'ana ku ambaci wannan kalima. Kalimar da ambatanta ke nuna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka Allah ya umarce su da ambaton Allah, neman gafara na shafe musu zunubai, hikimar wannan shine sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa shida jiwa mujahidi tsoron kankanin zunubi da yake tattare da shi fiye da tsoron kafircin wanda zai yaka. Ma'anar wannan kuwa shine me son yayi yaki fi sabilillahi, to farko shi din ya rabu da zunubai komin kankancan wa'innan zunubai. Rabuwa da zunubai, tuba da istighfari, komawa ga Allah, to shi ne ake bukata a gunsa, wanda da zarar yana da wani zunubi komin kankancansa, Allah zai na duba wannan zunubin kankankanin ya ba wa makiyinsa kafirin nasara. Ya ba wa makiyinsa kafirin nasara. Jika babu wani zunubi wanda ya kai kafirci girma. Kasancewa shi wannan dama cikin kafircin yake, to ya kamata wanda yake kokarin ya shigo da shi cikin musulunci kuma ya rabu da zunubi ko din kankantarsa. Saboda haka sayyidina Abubakar yake cewa ku tuba, ku yi watsi da kananan zunubanku. Ina tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa makiyanku kafirai nasara a kan kananan zunuban da ku kuke ɗauke da shi. Wannan shi ne dukkan matsalolin da ake fama da shi a duniyar yau. Shi ne kafirai na duniya sun kame duniya, hukunci da hannunsu, tattalin arziki da hannunsu, ƙarfin soci da hannunsu, komai yana hannunsu. Dan menene? Saboda zunuban da musulmai ke jimaya a ciki, zunuban da suke jimaya a ciki. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi fushi da su saboda waɗannan zunuban. Waɗannan zunuban ba su kai kafirci ba, sai ya ba wa makiyansu ƙarfi da dukiya da tattalin arziki, suke sarrafa su juya su yadda suka ga dama. Saboda haka ne farko Allah ya ce musu yaqulu hibbatu, ma'ana komawa ga Allah, neman gafara, ambaton Allah. Tukunnan sai ya ce wadkhulul baba sujjadan. Wadkhulul baba sujjadan, akwai dakala fihi, wanda shi ne asalin larabcin da ake sana a aka fi sani, za ka ce dakala zaidun fi dari, sai amfani da dakala. Sannan kuma akwai dakalal baba, shi ne wanda yake tare da mu a nan. Wa wadkhulul baba, wadkhulul baba sujjadan, ba ce wadkhulu fil babi ba, wadkhulul baba. Sannan kuma akwai dakala alayhi, shi ne wanda ya zo farkon wannan sifa da ayoyin da suke karanta kazu. Qala rajulan min alladhina yaqafuna an amallahu alayhi madkhulu alayhi bulbab, udkhulu alayhim, udkhulu alayhim, aka ce anan ma'ana dakala alayhi kenan. Bambancin wannan wasu suka ce in aka ce dakala albaba daidai yake da dakala albabi, ma'ana an cire harfin jarrin ne aka yi nasaban majruri. Wasu kuma suka ce a'a albaba din anan maf'ulun bihi ne kai tsaye, kai tsaye. Wasu kuma suka ce a'a anan ba maf'ulun bihi bane, mansubun bi nasbin khafid ne. Ko ka ce dakhalat albabi, ko ka ce dakhala albaba, ce abu guda ne. Ma'anar wannan kuwa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana umartansu da su shiga ta kofar wannan gari alkarya, wanda ake kira ta al-ardul muqaddasata cikin suratul ma'ida. Su shigo sujjadan, suna masu tawazu'i. Anan sujjadan ba ana nufi su shigo a halin sujjada bane. Ba zai yiwu ka yi sujjada ka yi rarrafe, ka yi rarrafe, ka shiga gari ko ka shiga daki. Saboda haka anan ba ana nufin su shigo suna masu yin sujjada a halin sujjada, ana nufin udkhulul baba mutawadhi'ina mutadhallilina, ku shigo kuna masu tawazu, kuna masu gaskantar da kai tsakanin akasin da kana. Saboda dan adam galibinsa in ya samu nasara akan maki a lokacin jiji da kai da girman kai da nuna isa da nuna jaruntaka nafsu ta gidi to ya nuna ni wanda kuma haka Allah baya so ana so daidai lokacin da ka samu nasara akan makiyinka ka samu bukatar ka ka koma ga arzikin nuna ba karfin ka ba ba dukkan ka ba ba wayonka ba ba dukiyanka ba Allah ne ya baka wannan nasara to Allah yana san haka domin haka ne masu sarauta duk wanda ya samu dama ta sarauta to ya koma ga Allah ya gaskanta da kai ya kasance mutawadi mutazallili yadda zai koma ga Allah ya nuna Allah ne ya bashi ba jama'an sa ba ba karfin sa ba komai nashi ba Allah yana son haka sai Allah ya kara maka dukkan ya kara maka girma amma duk lokacin da Allah ya baka wata dama ko ta sarauta ko ta kuɗi ko tarin ilimi ka nuna ai ka isa ka nuna tsallawa da girman kai to Allah subhanahu wataala zai maka makaru inda baka zata zai kama ka ya wulaƙanta ka ka zamo abin tausayi to saboda haka ne Allah ya ce musu wadkhulul baba sujjadan ay mutawaqi'ina mutatabbidina ku shigo ta wannan gare din kuna masu ladabi kuna masu kaskantar da kai wannan yana nuna maka umarnin da Allah subhanahu wataala yake da su ne illa iyaka safanin malaman tafsiri shin waɗannan ayoyi Allah yana bukatare kafin a shiga wannan alƙarya ku yi kaza lokacin da za ku shiga auku kuma yana magana ne tare da waɗanda suka yi fatahi domin kistar kamar yadda suka ce suratul ma'ida a lokacin da suka ce su ba za su iya shiga ba suka ce su ba za su iya shiga ba wayannan mutane sun fi ƙarfinsu ƙarfafa ne sai aka samu wasu mutane guda biyu bayin Allah salihai ɗayansu yusha'a ne wanda ya samu annabta bayan rasuwar annabi Musa da annabi Haruna alaihi wassalam sai yamma shi ma ana cewa an ba shi annabta saboda Allah ya ce an'ama Allahu alaihima wannan hikima da ya musu shi ne annabta shi ne qala rajulani min alladhina yakhafuna ma'ana min alladhina yakhafuna Allah aw min alladhina yakhafuna ha'ula'i al-amalikata min qablu wayan mutane guda biyu imma ma'ana da farko su ma suna cikin wanda suke jin tsoron wayannan karfafa Allah ya taimake su suka cire tsoron suka koma ga Allah subhanahu wataala wa imma dama can ba sa ciki qala rajulani min alladhina yakhafuna Allah to shi ne an'ama Allahu alayhima kauli sahihi na malaman tafsiri wannan jumla ce du'a'iyya wayannan mutane guda biyu Allah ya musu ni'ima Allah ya musu albarka saboda su ne suka karfafa sauran misali to tarin aka tara jama'a a wani lamarin ne mai wahalan sha'ani kowa ya ja da baya baya ja da baya akan samu wasu wanda suke da nau'in imani da jaruntaka za su ce kar a ja da baya a ji a yi to su wayannan mutane irin su ne aka samu sai Allah ya musu addu'a ya ce inna Allahu alaihima Allah ya musu ni'ima ya musu albarka suka ce udkhulu alaihim al-bab kar ku ji tsoronsu kar ku duba su karfafa ne kar ku duba su miyagun mutane ne kar ku tsorace su udkhulu alaihim al-bab ku shigo musu ba zata shi ne ma'anan da kana alaihim haka ce da kana fihi daban da kana fihi misali haka ce zai da kana zai da alaihim ma'ana kawai ya shigo maka ne ba zata ya shigo maka ne shi udkhulu alaihim al-bab ku shigo musu ta kofar kawai ku mutu idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun idan kuka shigo musu kar ku duba wai karfin su kaza ne ku ne kuke da baraba fa alan dai tawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah in har kun kasance mu'min. Kalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wannan mutane duk sun sace a su. Yaya annabi Musa, annabi Haruna suka yi mana Allah ya umarce mu mu she mu yaki wayannan mutane. Sannan kuma mu tsorata mu ki wayannan mutane suka fito suka ayyada abin annabi Musa da annabi Haruna suka fada. Duk haka suka ce lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mu fa yadda muka gaya maka a farko wayna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna nan muna nan a kan batun mu fa muna nan a kan batun mu da batun mu ma damu fiha fa zahab anta wa rabbuka fawajjina duba sako shi ubangiji zai yaki wayannan mutane sai ya hada ce da annabi Musa فذهب انت وربك فقاتلا كجي كيدا وبنجينكا يياكي مو بدان يسام يياكي wannan shine jahilcin da rashin sanin Allah irin da yahudu irin na banu isra'il ina dai fi ma su ce ka ga yawa ubangijinka ya yake su ka ga yawa ubangijinka ya mana maganin wai ka je kai da ubangijinka kuyaje shin shin ubangiji idan ya so yin abu yana bukatan agajin wani yana bukatan taimakon wani ko shawarar wani suka ce inna ha huna qa'idun muna nan din da kuke nan azumi ba inda za mu inna ha huna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi kan da Musa ya juya yace ya ubangiji na ban mallaki kowa ba banda kaina ni dai ko hadan kanka ko za ka kashe ni zai shiga wannan alƙarya da yake haka nan wa akai ina da tabbacin da garantin dan uwa da annabi Haruna shi ma yana tare da ni mu biyu dai garanti muna nan za mu ce mu yaki wayannan mutane banda su kuma ba ni da tabbacin cewa akwai wani cikin Yahudu cikin banu Isra'ila wanda zai iya shiga wannan gari. Fafru bainana wa bainal qaumil fasiqina. Sai annabi Musa ya ce ko ka ji dai Allah abin da ya wakana saboda haka kai hukunci tsakanina da tsakanin wa'annan mutane fasiqai ya kira su al-fasiqin saboda sun fita cikin ba'an Allah sun fita cikin ba'ar manzannin Allah annabi Musa da annabi Haruna da Isra. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to tunda sun yi haka fa innaha muharramatun alayhi 40 sanatan hukunci zan musu hukuman da zan daura musu cewa ita wannan alƙarya kasul mukaddasa ko alƙarya yake zo cikin wannan aya to an haramta musu da ita ma'ana ba zai yiwu ko sun tuba sun yi nadama ba zai yiwu su shiga wannan alƙarya ba sai bayan shekara cikin wayannan shekaru 40 ɗin kuma yatihu na fi ardi ana cewa taha yatihu suna nan hairan sun cikin kai a doron kafa ma'ana suna cikin batan kai shekara 40 in suka yi tafiyar shi kilomita ko mil dubbai ko ɗaruruka sai sun waiwaya sai su binciken su a inda suke na ba inda suka fi tafiyan da suke wahala suka sha kamar kai ne a ƙasa daga nan zuwa ne suka tafi a ƙasa bayan ka je ga kaga kai ga suna hangowa shikenan kawai waye suka fika kana na har yanzu a cikin garin Damascus ka kara kuma sabon shirin tafiya haka suka dinga kai kawo cikin batan kai suna kai kawo shi da shekaru 40 din yayi shin wayannan shekaru 40 din Allah da rahmatsa sai annabi a Haruna alayhi wasallam ya rasu daga baya kuma annabi Musa alayhi wasallam ya rasu suna cewa annabi Musa shi ya fara rasuwa cikin wannan shekaru 40 sai Allah ya daura Annabi Musa Annabi Haruna da tsara su bayan rasuwansu cikin wayannan mutane biyu da muka yi magana qala rajulan min alladhina yakhafuna sayan su yusha'a ne sai aka dauki annabta aka bashi saboda su banu Isra'ila annabta tashe ne mana da zaran wani annabi ya rasu sai Allah ya tada wani ya zama annabi wanda da wannan ba annabi ba da aka mai da wannan annabi bayan shekara 40 kuma da yawa daga cikin waɗanda suka ki tafiyan nan da yawa daga cikin sun mara rasu kamar da annabi Musa da annabi Haruna ya rasu a wannan tsakanin sun haihai fa yaran su ne misali yaro ne shekara 40 da samu a cikin su ta samu ne shekara 20 wani ne 25 wani ne a shekara 30 da wayannan ne suka san shi annabi Yusha alayhi salatu wasalam ya jagoranta suke je su shiga wannan dafi din suka zo suka same su ashe dama kawai farko ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ƙarfin su da kwarjinin su da duk abin da ake tsoro cikin sauƙi aka yaƙe su aka karɓe hukuncin wata shari to shine safanin malaman tafsiri anan aka ce wa in qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hibatun wa udkhulul baba sakhran tinan da na farkon ake ba da wayar da annabi Musa da Haruna suke fama da su au ko kuma da na ƙarshen ake su ne wayar da shi annabi Yusha'a ya tafi da su wannan shi ne tsakanin malaman tafsiri sannan kuma akwai intibatin kowanne daga ciki da yiwu daidai lokacin da annabi Yusha'a ya tafi matasan su wanda suka haifa fa ya je wannan fatahi shi ne aka gaya musu wannan au ko kuma kafin a je wannan shi ne tare da annabi Musa da Haruna aka gaya musu wannan wannan yana da yaya akwai intibali kawai a cikin wayannan ma'anoni guda biyu to shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba su ka'idojin nan guda biyu su yawaita ambaton Allah su je ji kafara wa kulu hifatun sun gudu kudul baba sujjadan su shigo suna masu tawazai kamar yadda muka bayyana sajjada ya sudu a kowanne da yake zuwa da ma'ana na sujjadan sallah ba asalin ma'anar sujud a larabci shi ne khushu'i da tawazu'i da tazalluli ma'anarsa na lugha kamar ruku'i ne naka ce ruku'u a larabci ruka'a yarka'u ruku'an shi ne tazalluli kaskanta kake yin na dani tukunan a lugha shar'iyya sai aka ɗauko ma'anar yin ruku'i irin na sallah aka ba wa ruku'i aka ɗauko ma'anar yin sujjada irin ta sallah aka ba wa sujjada shi ta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa inna ma waliyakum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'una nan wa hum raki'una nan ba ana cikin suna masu ruku'u na sallah bane wa yutuna zakata wa hum mutazalliluna wa hum khashi'una wa hum mutawaqi'una ma'ana wayan dan za su fara ko za su bada sadaka ko za su bada shi da takawa da girman shi ba sa wa wanda suke wata tsakan girman shi suna kaskantar da shi suna nuna ma wayanda suke ba wa sadakan masu ji su da wata a haka suke yin sadaka a haka suke bada zakka shine wai usulun zakata wa hum raki'una wannan ma'anar lugawi to shi da yazo a nan wudu kudul baba sujjadan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yace tughfar lakum khati'atukum yadda mu muke karantawa wannan jawabi ne na amru yana komawa kan wayannan abubuwa guda biyu ne banda sauran na baya saboda a baya muna da filin amri guda uku ne akwai uskunu wai zaki abu uskunu hadi da kabiyata akwai kulu shine wa kulu min ha haitu shi su akwai waqulu shine waqulu hifatu sannan akwai wadkhulu shi wadkhulu shine wadkhulu wanda af'al amru tukun jawabin tukun la kafiatukum jawabi ne lafilul amri fa'aluna karshen banda da farko wannan mas'ala ce wanda malaman nahwu suna kace na shi akai cewa idan ka kawo sharadi fiye da biyu ko amru fiye da biyu ko ne ce jawabin da zai zo ya zama tona cika ko kuma ba dole ba ne misali in ka ce uskunu hadhihi alqarya tughfar lakum khati'atukum in ka ce wa kulu minha haythu shi'tum tughfar lakum khati'atukum ma'anar wannan shine shiga garin ya zamo da shi Allah zai gafarta maka sannan kuma in kace wa kulu minha haythu shi'tum tughfar lakum khati'atukum cin abinci a wannan garin zai sa a gafarta maka ko suka ce wannan ma'anoli ne wanda ghairu maqul ma'anoli ghairu maqul saboda haka amru na farko kusuru da biyu kulu din nan ba su da cikin jawabin tafsir da kun khafiyat kum iya ka wa kulu hifa da ke yana dauke da ma'anan zikiri da abubuwan Allah da neman gafara sannan kuma wadkhulul baba sujjadan sujjadan tawadu'i shi ma yana da cikin sababi na gafara to shine tukfar lakum khati'atukum wasu kuma suka ce a'a ayyu akawo filul amri da farko akawo na biyu na farko da na biyu su rasa jawabi sannan na uku da na hudu ba su ci jawabu a kansu ba in ba a ba wa na farkon da na biyun ba ma to ya kamata a hada musu gaba ɗaya ne to sai aka ce musu to menene taujihinku na kasancewar shiga gari zai sa a gafarta maka kace ai akwai wasu garuruwa masu daraja zaran zama a garin ma kawai Allah zai gafarta mani kace akwai ire-iren su Makka akwai ire-iren su Madina wannan ba a sabani akan wannan saboda haka baitul maqdis ne inda za su shiga saboda haka baitul maqdis yana ɗaya daga cikin wurare irin wannan masu albarka su ma kana shiga Allah zai gafarta zunubinka saboda haka ne uskunu hadhihi alqarya tughfar lakum khati'atukum haka nan suka ce wajen cin abinci da ambaton Allah sai ce bismillah sai ka ci abinci to ambaton sunan Allah bismillah din wannan ma zai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka saboda haka wannan wajihin guda biyu ta su sa tughfar lakum khati'atukum dinnan sai kasance jawabul amri ne na dukkan su wadannan af'alul amri guda hudu gaba daya ba na uku da na hudu ba na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu gaba daya sun kasance sababbai ne za su sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka to jiya mun rigaya mun yi bayanin bambancin tughfar lakum khati'atukum yadda muka ce a jam'in an kawo jam'in mu'annas salih sannan kuma a fi'ilin an yi ta'anisi ta'anisi a fi'ili da jam'in jam'ul mu'annas salih ita zai nuna yawaita wannan kafara wanda mun yi bayanin cewa a gun wasu malaman ilmul ma'ani waɗanda suka karanta da jam'u tafsiri to ya fi yawaita kafarta zunubai da wannan lafazi saboda an karanta tughfar lakum khati'atukum wannan qira'a ce ta Ibn Amir Nishani da qira'ar mutanafi riwayar warsh da qalun tughfar lakum khati'atukum wanda kuma Abu Amr al-Basri ya karanta shi kuma nagfir lakum khatayakum نذكر لكم خطاياكم فانت ya karanta suratul nur mimma tafaya hukukuri kufa udkhiluna anamma nafsir lakum danunun khataya kuma kai karanta sannan kuma sauran qurra'u in kacire ibnu amir al-shami kacire mu munafi kenan kacire mu sannan ka zo kacire abu amr al-basri kacire su ukunnan cikin al-qurra'u su'a al-kufiyun الكوفيون لابن كثير رسوكم سنة كرنتاوى نغفر لكم خطيئاتكم جنون اتاكم دا كثرة نغفر لكم خطيئاتكم سبب مفعول به جمع المؤنث سالم دا كثرة عيكي متى نصب كثير سنة كرنتا نغفر لكم خطيئاتكم duwandan mun yi taushijin bambancin ma'anonin su bambancin ayoyin bakwa da kuma arab wanda muka bayyana a jiya to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace idan kun yi wa'annan abubuwa guda biyu na karshe a ɗaya kaulin aw ko kuma in kun yi wa'annan abubuwa guda hudu tufar da kun kafiyatukum ta gafartawa zunubanku ko kuma nakfir lakum za mu gafartawa khati'atikum zunubanku sanajidul muhsinina wannan batun gafara kenan sannan cikin ku in akwai al-muhsinai to za mu kara muku fadala bayan gafara aka ce al-muhsin alati akwai al-lughawi akwai al-shar'i المحسن اللغوي شيني وند شيئة هنا سو يقى يا كوتة تاوى هنا سو يقى يا كوتة تاوى حديثة ما قبعدها أمتاني توفيق الله جبال الله أبا هنا ينوسو قويسو حكا الله يسو جسون شيمكو حكا الله يسو جسو سي مثالي ونزاك الاسي وحتى جبا يا سو يقى جبا تنا شقوكا تنا باشد عبن دراتش hankalin su zai tashi wani in ya kama su kanana da shi masu fara hankalin su zai tashi da abin da yake aljufin su zai gadi baya ga su wani ma zai dinga gani akai akai zai dauki hasi ya dinga watsawa tsuntsaye ko ta tabaru suna ci ko kuma kuma da tabaru ya gani suna kewaye da shi suna shawagi yana cin abinci shi ya dauki gayan shinkafa yana watsawa ga dangaru suna ci wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani abu ne fufu danye in ka ciyar da shi kana da nada haka Allah yayi wasu kawai da tausayi irin wayannan mutane Allah yana kira su al-muhsinina su kan da cikin al'umma wanda wani irin su a cikin wata Ramadan irin wannan kuka ce yake da shi mai hayi kare saboda tausayi ya ga wayannan ga yara da iyali sun yi azumi sun wuni ba kunu ko akwai kunu ba su dan kunu sai dauka ya ba wannan kwano dai kwano biyu wani ma su gidan su zai kare sai ya ba wa mutane wani shinkafa gidan su zai kare ba shi ya zama ya ganin mutane su yi kan wahala ba irin wayannan mutane ɗan aljanna ne kai tsaye su ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake ware su cikin sauran jama'a idan ya ce ya kamata a yi abu kaza bayina ya kamata ku yi kaza to su kuma irin wayannan zai ce ku kuma dole ku yi kamar maganar mut'a na saki da Allah subhanahu wa ta'ala yi magana cewa ya haƙƙan adal mu'minina yanzu a kowanne zai saki matarsa za su rabu barambara za su rabu barambara a kowanne ya sake ta amma yana tausayinta yana tausayinta zai yi duk jira dubu goma dubu ashirin ya fasa yi cikin sarki shawa haka kafin ki a wuri wanda ya kan miki amfani ko ya dauki ki ta buku hudaya mai dokta ɗaya ya ce kika kike shi gidan ku sarki zai daura musu nauyi wani kuwa da uwa da uba da sarki da shi za a rabu to saboda haka ya ce ya kamata wa'inda suka saki matansu su yi haka sai ce in kuwa musulmai ne kuma dole su yi sanan dole su yi Allah ya san ko bai ce su yi ba ba za su saki matansu haka kawai su je su daura wa iyayensu nauyi ba
akwai irin wayannan sune Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin su irin wayannan da suke masu dafa rahmar Allah in kana tare da su ma musiba ba za ta fara wa kanka ba balle su din musiba da ta fara musu in sai ruwan gure da su to lafiya ba su sai sani Allah zai kare musu lafiya ya kiyaye su saboda son su kyautatawa bayinsa Allah yake su irin wayannan rahamar ma tana dabda su kai ba rahamar ba Allah ma yana dabda su yana tafi da saboda malaman nawo sun ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin asalin ma'anansa inna allaha qaribun minal muhsinin saboda haka ne ake cewa qaribun ba ce inna rahmatallahi qaribatun minal muhsinin ba asali irin wayan mutane ba rahamar Allah ba Allah ma da kansa yana tare da ba sai ba su cikin matsala ba irin su ne wanda cikin matsalan da suka shiga sai Allah ya fita har malamai suke cewa ko da farawo ne farawon da ya saci abu zai zo ya rabawa masu kananan karfi ka ji tsoron sa ko da farawo yayi abun da Allah baya amma ya su ya rabawa bayin Allah kuma rudu malallahi ila ibadillahi to ko da farawo ne kaga yana kyautatawa mutane zai dauki lokaci ne tsawon bannin ka ganshi a fir zai jima yana zace ka kanka kake police kan farawo ne to saboda haka ne Allah subhanahu wataala yake sanazidul musinin wannan almusin ne lugawi akwai almusin wanda yake ibtidahi almusin ibtidahi shi ne wanda manzo yayi tarihin sa yace al-ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu ihsani shi ne ka bauta wa Allah ka ce kana ganin sa in ba za ka iya bauta wa Allah tamkar kana ganin sa ba to shi ne ka in lam takun tarahu fa innahu yarahu ka bauta masa akalla tamkar shi yana ganin ka to a lokacin da kake wannan hali a ibadunka gaba daya to su da su gudu wannan yana zuwa galibi lokacin da aka haɗa kalimar da kalima ta aslama wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun to muhsin anan ash-shar'i ne kaga nan ba man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun to kan duk lokacin da wannan lafazi musin aka hada shi da kalima ta takawa Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma'al ladina taqaw wal ladina hum musinuna to irin wannan su kuma yana nufin musin wanda yake a shar'i al hadis ilahi kenan shi ne abinda malamai ke cewa layi na tasawuf layi na sufanci kenan wanda a bangaren fiqh shi ne layi na karantar da addini musulunci ke koyarwa ibadu sallah azumi zakka da sauran mu'amala bangaren imani kuma shi ne bangaren addini da ya shafi tauhidi ka san Allah ka san manzon Allah ka san manzannin Allah ka san sifofin Allah ka san sifofin manzannin Allah isani kuma shi ne wannan bangaren tasawuf ka san yadda zaka kasance kusa da Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ne anan kake iya daukan shedu daga ciki saboda babu kalina da za ta fayyace mana inda an kawo da azin tsawa anan za mu iya cewa al-ihsan ni ash-shar'i al-islahi ko kuma an kawo kalima ta aslama yuslim a wajen za mu ce al-ihsan ni ash-shar'i al-islahi kuma babu kowanne daga ciki akwai ijimali sai ya dauka sanazidul musinina masu kyautatawa cikin bayin Allah ko kuma sanazidul musinina wanda suka take maqamul ihsani cikin bayin Allah namu tsaya mu karanta tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Allah ya saka alheri malam akan makalla mai tambaya na farko ya cewa shi ne suka kalla isha ya sa murka a jiyo malam ya salla shi kuma ya tashi zai kawo a bayyane ne ko a asirce
a sallar da ta barka yadda imamin yayi haka kai ma za ka yi wanda ya farka misali sallan ishan nan raka'a ta farko da raka'a ta biyu to limamin ya karanta fatiha da sura kowace kuma a bayyane kuma baka samu wayannan raka'o'in ba to yadda limami ya karanta fatiha da sura a bayyane kai ma in ka tashi wajen rama su za ka karanta fatiha da sura a bayyane ne saboda su ne baka samu ba su za ka rama a lokacin da ka tashi ramuwa ka karanta fatiha ba sura a surrance ka yi sallan da ka tarar ne sallan da ka tarar kai tare da limami shi ka mai misa ba ka rama wanda ya barka bane mutane su lura da wannan sosai abin da yake kawo irin waɗannan fasoyi rashin jam'in alfazin hadisai masu bayani a babu ne to saboda haka sai da ka samu rakoyi guda biyu na karshe na isha to maimakon da ka tayi ramuwa ka rama rakoyin da ka sami su da suka baka to sai ka ƙara maimaita rakoyin da ka samu to kamar wannan ne saboda haka duk sallah in ka barka ka duba sallolin da suka barka limami yaya ya yi su to yadda limami ya yi su to haka kai ma za ka yi na'am
Allah ya saka shi kama kallah wanda yana cewa a watan ramadana shi yawanci bai cika karatun Qur'ani ba shi ne ya bacci hakan akwai matsala
a shi ba a so mai azumi ya shagaltu da wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba wannan baccin da yake ya ci alheri yawa waɗanda su da azumi a harshen su a azumi a bakin su za su je su zauna a duba suna maganganun mutane maganganun siyasa shi ya mu mutane da ake da mutane ko su zauna a gaban TV suna kallon tashoshi na baka ko fina-finai ko su zauna suna sauraron misali kire-kire da waƙe-waƙe ko su je su kalli ball ko kuma su je filibol ɗin kansa a fice ya kwanta ya yi bacci ya ji wannan ya fi yawa da cikin wannan alkhairi amma shi kanshi kuma wanda zai zauna ya yi istighfari ko salati ko haidala ko asubuhan bawu ko ya yi karatun Qur'ani ya fi shi shine yin bacci to saboda haka a duk da kake so a yawan tashi dama cikin mutan Ramadana ba a cin da yake ciyarwa in mutum yana da shi abin kunya ne abin takaici ne cikin watan Ramadana a garin musulmai kuma a ce akwai musulmi da ya yi azumi bai sha kunu ba ko ya sha kunu ba siga wannan kalubale ne gaya wanda yake fuskantar musulmanmu ya irin rowarsu da kuma rashin mutuncinsu a garin musulmai kawuni da azumi sannan kuma a ce baka samu abin da za ka yi bugun baki ba ka sha kunu ko kunun ma ba su ga da abin da kama da wannan saboda haka masu hannu da shuni to ba watan da manzon Allah yake yawan kyauta dama shi ne kyauta ne kamar watan Ramadana ajwa da ya kunu haka Bukhari ya rawaito manzo dama shi ne kyauta ne saboda kintan sa ma bai taba bari kudi ko kandala ko dirham ya kwana a gidansa ba duk abin da yazo ya dauki bukatun bauta na gobe kawai sauran gaba ɗaya dabarwa yake wannan normal ba ma Ramadan ba kenan to idan kuma Ramadan ya shigo anan da za su san manzon Allah ne kyauta ne saboda haka bayan Allah ayi koyi da manzon Allah a yawaita kyautatawa raba shinkafa da suga in sallah kuma ta zo a tsinka wa yaran talakawa makunta da yan uwa in za ka iya ka tsinka wa yaran masu kanana ƙarfi 100 ko 200 ɗinki ma ka kofa abu da yake da wannan ne za ka fi gida aljanna da kuɗin aljihunka to saboda haka a wannan shi ne mu'amalan da ya kamata a yi da azumi nan
Akwai matsala wannan tana cewa ita ce tana da jariri tana shayarwa azumi yana ba ta wahala ya halatta ka azumin fitiyar?
Eh ya halatta saboda maslahar nan da take shayarwa Allah subhanahu wataala yana cewa alladheena yusiquna hu fi ta'amin masakin ko fi ta'amin miskin wannan Abdullah bin Abbas ya fassara da wannan wa alladheena yusiquna hu sune wadanda in za su yi azumi azumin su ba su haka kaga da shayarwa tana cikin wayanda sai Allah ya ce ya fi ta'amin masakin sannan idan suka ciyar ba sai sun rama wannan azumin bayan wata Ramadana na'am
barka maka Allah wanda yana cewa shi da yawanci ne kuma a wannan Ramadana ya halatta ya yi azumin bayan Allah ya rama azumin domin yana tafiye
a tafiye tafiyen nan uzurruka ne wanda suka shafi na sana kansa to saboda haka dai yu a wasu uzurruka na kana kanka kafar uzurin azumin da yake wajibi a kanka ba haka nan masu ayyukan wahalwalu wani ma ya tambaye ni irin wanda suke zuwa jeji su saro itace su dawo abin tausayi ga gashi ga tafiya jeji ga tura burin abin da ya kamata wanda to irin wayannan tanadi ya kamata su yi wa wata Ramadana ma'ana sai ni tafiye tafiye ne harkan kasuwa ne harkan irin wannan bayanin da muke yi su kai tanadi wani abin da za ka sani kanka kai azumi a guguta idan Ramadana ya shigo in yaso in akwai kananan abubuwan sana'a da zaka nayi wanda ba za su taku maka ba a gari sai ka dinga yin su wannan ko kuma idan ba za ka yi wannan ba to ka san cewa dole ne wato dole ne kai azumi wata Ramadana sai in ya kasance misali wadanda suka kasance masu bulaguro ne masu bulaguro Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna ya izini kana da yawan bulaguro misali duk tafiyan da zaka yi ka aje azumi amma ka jure ki azumi shine yafi maka alkhairi na'am
sai sabai mun kace yana cewa shine da kuke yake da kuke zuwa umara litin umara ba sai taimakawa musulmi da yake umaran wani mafi kifa
ya zauna a gida kudin da zai kashe yayin umara da su misali ya taimakawa masu kananan karfi ya siyi shinkafa suka ko ya gifi yaduna ko turame ya dinkawa mata da yara da masu kananan karfi sallah ya fi masa da ya je umara so dubu ma ya fi masa saboda haka wanda yana daga cikin matsalolin da yawa daga cikin masu kudi ne wasu ma a nan za su ɗau kuɗi su je umara in sun je umara a can za su je cikin masallacin Madina ko cikin Makka suna ribar da wannan kuɗin inda ba su da buƙata da shi za a je a yi hidindimu a can a irin tunanin su shi ne sadaka ta filata a masallacin manzon Allah sadaka ta filata a cikin masallacin harami wannan shi ne tunanin su alhali sadakan da ta filata shi ne sadakan da ka bawa wanda ya fi buƙatar sa to saboda haka wanda na ɗaya daga cikin kurakurai cewa da mutanen mu suke yi ba a cikin da mu iya cewa sai la haula wala quwwata illa billah sallu ala nabiyil karim ayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da ayatul kursi Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mana cikin cikin musibu ki halin da musulmai ke ciki a ko ina a duniya Allah ya warware musu matsalolin su Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke musu shi cikin kinu innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum